gaskiya madaurin ki daya. Assalamu alaikum masu rarren tsintsiya madaurin ki daya. Jummai Ali daga birnin Washington DC nake farin cikin gabatar da wannan shirin. Za mu ci gaba da jin ra'ayin wasu mazauna birnin Maiduguri akan yadda jama'a musamman mazauna yankin za su taimaka wajen yaƙi da ƴan Boko Haram da yake yanzu hafsoshin mayakan Najeriya sun ƙaura zuwa Maiduguri bisa umarnin mataimakin shugaban Najeriya Yemi Osibanjo. Wakilin sashen Hausa Nasiru El-Hikaya shi ya samo mana waɗannan ra'ayi.
A matsayina na madu mazaunin garin Maiduguri kuma a mafoni ni ne muke so mu dan tattauna wasu matsaloli. Insha Allah hanyoyi da za mu taimaka shi ne idan muka ga wa'inda ba mu yarda da su ba, to insha Allah za mu yi kokari mu sanar da hukumomi musamman mu da muke tsakiyar gari da kuma wa'inda suke bayan gari irin Jiddari ko Polo ko ainihin Gozari da bayan university da sauransu. Mandarari kawai ne da ake yaran suka je su inda mata ne dai suka je su inda ake kasuwan dabbobi. Mun samu labarin cewa biyu daga cikinsu sun tada ainihin nakiya da ke jikinsu, amma ɗayan cikin Allah bai kaddara ta kada ba sai an tsaro sun farga sun ainihin samu labari. To Allah ya takaita abun ya shafe ta ne ta kadai. Gaskiya cikin gari fi sabilillahi lafiya, amma waɗanda suke gefe-gefen gari akwai ainihin tsarkar hakan nan na shakku. Don wani lokaci za ka ga mutane sun kai kamar ƙarfe 10 ko 11 har 12 ƙarfe 1 da za ka rika ganin mutane 2-3 hakan nan ana zama ana ainihin tsaron gari da sauransu.
Assalamu alaikum, sunana Alhaji Umar mai hula Askira shugaban kungiyar muryar kala-kala na jihar Borno. To gaskiya komawa hafsoshin sojin Najeriya zuwa jihar ta Borno muna fatan zai kawo mana zai sake tabbatar mana da dawamammen zaman lafiya a wannan yanki. Amma kuma fa gaskiya kananan sojoji wanda suke fagen daga suna fuskantar matsaloli da dama wanda bai kamata ce suna fuskantar wannan matsala ba. Karancin abinci, karancin kudadensu na analysis baya shiga da wuri, wasu sun yi wata biyu wata uku ba su samu shiga ba. Yanzu ba abin da za mu iya cewa jami'an sojojin nan sai dai mu musu addu'a fatan alheri Allah ya ba su nasara kuma Allah ya ba su ikon tabbatar mana da zaman lafiya a wannan yanki. Kuma ya kamata su haɗa kai da asalin maharba da suka samu wannan dazuzzuka don za su iya shiga ko ina ne kowane saƙo da kowane saƙo. Ya kamata gwamnati ta tabbatar ta taimakawa sojojin da suke fagen danga da kuma asalin maharba da suka samu dazuzzuka na tsakanin da Allah wanda za su iya shiga. Na gode mai magana Alhaji Umar mai hula Askira.
Sunana Hashim Muhammad, na fito daga arewacin Najeriya arewa maso gabas wanda muka fuskanci matsala na yaƙi-yaƙi na Boko Haram, wanda musabbabin wannan abin shine asali inda ya faru a ƙasar Borno Maiduguri. Iyayen yara sun ta ɓoye ƴaƴansu, sun san kuma cewa suna cikin wannan ƙungiyar, suka yi ta ɓoyewa abin san da ya zo fi ƙarfin iyayen har ya so ya fi ƙarfin gwamnati. Saboda ita gwamnati tana aiki ne ta ci nasara idan ana ba ta haɗin kai, amma idan za a dinga ɓoye mata bayanai a dinga ɓoye masa wasu abubuwa to za ta daɗe tana wahala ba ta shawo kan al'amarin. Wannan shi ne abin da yake faruwa yanzu a yankunanmu na arewa maso gabas. Za a ga mutum yana da yara ko yana da ƴan uwa suna cewa ƙungiyar sai ya ɓoye idan jami'an tsaro sun zo kame sai yana wannan shi a gidansa babu irin wannan yanta da matuƙa alhali kuma akwai. To har wutar ta ruru ta yi ƙarfi. So ina ba wa iyayen yara shawara da duk wani ƴan anguwa da kowa ya sa ido, duk wanda ka sani yana wannan harkar kawai ka ji a faɗa jami'in tsaro ya zo ya kama su. In ana haka za a ci ƙarfinsu, amma in dai muka ci gaba da ɓoyewa to wannan fa abin ba zai ƙare ba, sannan kuma kanmu abin zai ta dawowa. Masifar a kan kanmu take faruwa, mun rasa zaman lafiya, ba ma iya sallah a cikin kwanciyar hankali, ba ma iya zuwa kasuwanninmu a cikin kwanciyar hankali, tashin motoci yanzu gashi nan an dawo da dabi'an sa bom wa yara mata a sa musu bom su kasuwanni ko wurin da jama'a suke taruwa su fasa su danna bom din mutane da yawa su mutu. To inda tun farko an yi wa tukar hanci, to ina ganin gaskiya da abin bai lalace zama haka ba.
Assalamu alaikum, ni sunana Abdulaziz Muhammad electrician daga Maburnun nake ainihin tushen mu. Abinda nake so in bawa sojojin Najeriya shawara akan wannan fada da ake yi da ta'addanci, ya kamata su samu wasu hakkafofi daga duka wayannan networks da suke sabin dinmu a Najeriya, su samu technology da in kaman yan ta'adda sun yi shooting wani labari over the air, a yi tracing ina ne source din ya fito. Dole ne a yi somoni networks din nan su ma su ba da haɗin kai a wurin binciken ta'addancin nan, saboda ba ta yiwuwa a ce mutum kawai zai harba labari a saman iska kuma ba a san inda ya fito ba. Akwai dole ne tunda ana tracing call na mutum, ya kamata kuma a yi tracing duk wani data information da ya sako over the air. Shawara na farko kenan. Sannan shawara na biyu, a daina razana waɗanda suke son su ba da sanarwa akan wani abun da suka sani akan yan ta'adda. Ya kamata a ba su kariya na musamman, saboda irin abun da ke faruwa da sai kaga idan mutum ya je ya ce ya ga yan ta'adda wuri kaza wuri kaza, kan ankara yan ta'addan za su zo su ce mishi to lokaci kaza ka je ka ce kaza kaza kaza, karshenta sai ka samu ma an kashe mutumin. To hakan ya tsorata mutane a wancan lokacin. Amma yanzu wannan gwamnati ce wanda muka zabe ta da hannunmu, kuma muke da imanin cewa tana wannan fada da ta'addanci tsakaninta da Allah ne.
Assalamu alaikum, sunana dai Dalla mai Aisha, ina magana ne daga nan cikin birnin Maiduguri a nan Dambuwa Road. A hanya na farko dai da ni a nan nake gani za a taimaka wa su wayannan jami'an tsaro game da abin da ya shafi tsaro zuwansu nan Maiduguri, shine su jama'a da suke nan birnin Maiduguri da kewaye. Na farko ana so a samu haɗin kai su ba wa su jama'an tsaron nan haɗin kai yadda za su rinka ba su bayanai, ko da a ce sun ga wasu abun nan din da ba su fahimce shi ba, wato kamar mutanen da ba su fahimce su ba, su ba su bayanai yadda za su je su samu wayannan mutane a bincika a kan abubuwan da yake tafiya. Sannan na biyu, su kansu jami'an tsaron yana da kyau a ce sun shaku da su jama'a saboda neman wayannan bayanai daga bakin jama'a, domin ka san a baya an samu matsaloli sosai wanda su jami'an tsaron sukan dan irin bude idanu, mutane sukan tsoro su kawo bayanai su ba su bayanai yadda ya kamata. To wannan dai ina ga su ne matakai na farko wanda za a iya bi domin a tallafa su wayannan shugabannin sojoji don a samu karkaɗe burgudin wayannan yan boko haram da suka rage.
Assalamu alaikum, sunana Mustapha Alkali daga Maiduguri. Zuwan su Maiduguri so far so good, za mu ce zuwan su Maiduguri gaskiya sun yi recording successes. Jiya da daddare ma mun ji labarin wasu ƴan kunar bakin wake sun zo kusa da garin Kwandiga nan, sun shiga IDP camp ɗin nan har sun yi tada bomai sun ɗan kashe wasu. Amma kuma sojojin immediately dai daga zarar sun ji akwai wani problem za su yi kokari su je wurin su yi repelling attack ɗin. Jiya ma sun yi repelling attack ɗin, kuma a nan dai jejin dajinan Maiduguri hakan nan za ka ji minti biyu uku haka za ka ji jirage suna tashi suna zuwa. Kuma mutanen Maiduguri dai are very vigilant yanzu, sun ba su haɗin kai duk in sun ga wani abun da ba su yarda da shi ba. Immediately ana informing ɗin sojojin, sun ba da hotline ɗinsu da za a kira a informing ɗinsu. Immediately za ka ga jiragen yakin nan ya tashi ya je wurin suna repelling attack ɗin. Gaskiya a yanzu dai alhamdulillahi zuwansu service chief ɗin, zuwansu Maiduguri dai gaskiya mun ɗan samu cigaba sosai, kuma effort ɗinsu gaskiya is intensifying sosai sosai. Ana ba su haɗin kai ɗan in mutanen Borobo su ba da haɗin kai ba waye zai ba su haɗin kai, ana ba su haɗin kai sosai.
Abin da ya sawaka kenan a yau, sai kuma makon gobe idan Allah ya kai mu. A madadin wakilin sashen Hausa Nasiru Al-Hikaya wanda ya taimaka ya samo mana waɗannan ra'ayi, Jummai Ali ce daga birnin Washington DC nake cewa a tuna fa, tabbatar da zaman lafiya da kwanciyar hankali alhaki ne da ya rataya a wuyan kowa. a huta lafiya.
Da al'umar kasar mutilas da yiwuwa